sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren biyu a shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi, 2 ga watan Janairun shekarar 2022. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Turai ta samu sama da mutane miliyan 100 da suka kamu da cutar coronavirus tun bayan barkewar annobar kusan shekaru 2 da suka gabata, a cewar bayanai daga cibiyar da ke bibiyar bayanan coronavirus a duk duniya ta Jami'ar Johns Hopkins. An samu adadin mutane miliyan 290 da suka kamu da cutar, tare da 17 cikin kasashe ko yankuna 52 da suka hada kungiyar tarayyar Turai sun kafa tarihi na samun mafi yawan masu kamuwa da sabon nau'in Omicron na cutar coronavirus mai saurin yaduwa, a cewar kamfanin dillancin labarai na Faransa AFP jiya Asabar. Fiye da mutane miliyan 1 daga cikin waɗanda suka kamu an same su ne a kasar Faransa, wadda ta shiga jerin kasashen Amurka da India da Brazil da Burtaniya da kuma Rasha, don zama ƙasa ta 6 da ta tabbatar da fiye da mutane miliyan 10 tun bayan barkewar cutar, a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. Ma'aikatar lafiya ta India ta ba da rahoton mutane 22,755 sun kamu da cutar coronavirus a jiya Asabar. Tana mai cewa sabbin kamuwar sun kawo adadin nau'in Omicron a kasar zuwa 1,431. Jami'an kiwon lafiyar jama'a duk da haka sun yi gargaɗin cewa mai yiwuwa adadin waɗanda suka kamu da cutar ya wuce ƙididdigar da aka fitar. Shugaban ƙasar Taiwan Tsai Ing-wen ta aike da sakon sabo shekara ga ƙasar China jiya Asabar, cewa rikicin soja ba shine mafita ba, amma China ta mayar da martani da kakkausar murya cewa idan Taiwan ta ƙetare kowane irin jallayi da ta zana mata, zai haifar da babban bala'i. Ƙasar China ta yi ikirarin cewa Taiwan da ke kan tafarkin mulkin demokaradiyya a matsayin ƙasarta, kuma ta ƙara matsin lamba na soja da na diplomasiya a cikin shekaru 2 da suka gabata don tabbatar da ikonta. Taiwan ta ce ita ƙasa ce mai cin gashin kanta, kuma ta sha alwashin kare 'yancinta da iyaucinta da kuma demokaradiyyarta. A cikin jawabinsa na sabuwar shekara, shugaban ƙasar China Xi Jinping ya ce haɗewar ƙasashen su zama ƙasa ɗaya wani buri ne jama'ar ɓangarorin biyu na mashigin Taiwan suke son yi. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gobe idan Allah ya kai mu ranar 3 ga watan Janairu, za a ta sakiyar wani tsohon sojan Colombia da ke hannu a kisan shugaban Haiti Jovenel Moise daga ƙasar Jamaica zuwa ƙasarsa, kamar yadda babban mai shigar da ƙara na ƙasar Jamaica ya sanar a jiya Asabar. Mario Antonio Palacios, mai shekaru 43, hukumomin ƙasar Haiti sun zarge shi da kafa wani bangare na wata kungiyar 'yan amshin shata da ta kashe Moise a watan Yuli, a lokacin wani hari da aka kai gidansa na kashin kansa, inda matarsa ita ma ta jikkata. An kama Palacios a Jamaica a watan Oktoba da ya gabata, kuma an same shi da laifin shiga kasar ba bisa ka'ida ba daga jamhuriyar Dominican. Gwamnatin Jamaica ta ba da umarnin kore shiga kasar ba bisa ka'ida ba, amma al'ummar tsibirin ba su da wata yarjejeniya ta hada su da Haiti kan mayar da masu laifi, inda ake neman Palacios, in ji kakakin 'yan sandan yankin. Daga ƙarshe, ga matafiya ta jirgin sama, sabuwar shekara ta kama daga inda tsohuwar shekara ta tsaya, ɗaukiyar takaici mai yawa. Da yammacin jiya Asabar a gabashin Amurka, an soke jiragen sama da 2,600 da kuma kusan 4,600 a duk faɗin duniya, a cewar shafin yanar gizo da ke bibiyar harkokin sufurin sama na FlyAware. Wannan shine mafi girman adadi cikin kwana guda da Amurka ke fama da shi tun kafin ranar Kirsimeti, lokacin da kamfanonin jiragen sama suka fara zargin ƙarancin ma'aikata kan ƙaruwar yaduwar cutar coronavirus a tsakanin ma'aikatansu. Fiye da jiragen sama na Amurka 12,000 ne aka soke ta ranar 24 ga watan Disamba. Matsalolin da aka samu jiya Asabar ba saboda cutar coronavirus bace kawai, Duk da haka, yanayin sanyi ya sanya Chicago inda aka yi hasashen samun dusa ankara har inci 9 ko kuma na ce centimeter 23, wuri mafi muni a kasar ga matafiya. Fiye da jiragen sama 800 an goge su a filin jirgin saman Ohio da sama da 2500 a filin jirgin saman Midway. Kamfanin jirgin sama na Amerika na Southwest Airlines ya dakatar da aiki a duk filayen tashi da saukar jiragen sama na Chicago saboda hasashen da aka yi, a cewar wata mai magana da yawun kamfanin. Ta ce a kudu maso yamma ta san daga shekarun da ta kwashe tana aiki a yankin, iska mai ƙarfin gaske da dusa ƙanƙara za su iya sa da wuya a dawo da jiragen saman aiki cikin sauri.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Barkanmu da shigowa zauren VOA. Yau za mu fara sabon shirinmu na 41 a yau 2 ga watan sabuwar shekarar miladiya ta 2022, wadda ta zo daidai da 29 ga Jumada Ahir ta shekara 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bari in mika ku ga abokiyar aiki na Aisha Mu'azu, wacce za ta fara bude mana zaman zauren a yau. Aisha, gare ki.
Masu kallonmu da kuma bibiyarmu a shafinmu na VOA Hausa. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin zauren VOA, wanda muka saba kawo muku daga lokaci zuwa lokaci domin tattauna batutuwa da suka shafi al'umma domin samo mafita akan waɗannan matsaloli. Maudu'inmu na yau ita ce illar da sace-sacen ɗalibai a makarantu ke haifarwa a ɓangaren ilimi a arewacin Najeriya. Kamar yadda muka saba al'adar wannan shiri, muna farawa da gabatar da baki, kuma za mu fara da manyan baki, mu kuma gabatar da wasu daga cikin bakin da suke cikin wannan zaure domin sanin waɗanda suke tare da mu a cikin shirin a yau. Da farko, yau muna tare da babban bako daga jihar Kaduna, babban sakatare a ma'aikatar ilimi, wato Dr. Yusuf Saleh, barka da shigowa wannan zaure. Sai kuma barista Hassana Ayuba mai riga, lauya ce kuma ta kasance uwar ɗaya daga cikin ɗalibai da aka sace daga makarantu. Barka da kasancewa a cikin wannan zaure namu. Sannan muna tare da Dr. Yahuza Ahmad Getso, wanda an saba jin sunansa, ya kasance mai sharhi akan al'amuran tsaro da sauran batutuwa a Najeriya. Barka da kasancewa cikin wannan zaure namu. Kusa da shi kuma akwai Sa'idu Samba Captain, shine shugaban wata kungiya da ake kira Children Education Support Initiative. Kungiyar tasa abinda suka maida hankali akai shine tsinto yara akan titi domin maida su gidajensu da kuma tabbatar da cewa sun samu ilimi ingantacce. Barka da kasancewa da mu a cikin wannan zaure. To sauran bakin namu akwai Tijani Baballe, akwai kuma Aisha Abdullahi, sannan muna tare da Mama Balaraba Abdullahi, barka da kasancewa da mu. Muna kuma tare da Ya'u Yakubu Yobe, barka da kasancewa da mu. Yahaya Hassan Iyatawa, dan jarida ne mai aiki da tashar Liberty TV, barka da kasancewa da mu. Masha Allah. Sannan akwai Najib Garba Sudawa, barka da kasancewa da mu. Bayan shi kuma akwai Buba Musa, akwai Saminu Doda. To yanzu ba tare da bata lokaci ba, zan mika na'urar magana ga Hajjia Madina domin shirin ya kankama. Barkan ku da kasancewa da mu.
To ina miki godiya kwarai Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki da ke nan a yau. Muna tare da Murtala Faruk Sanyinna da Benjamin Gowon da Awalu Salihu da Shamsiya Hamza Ibrahim, sai kuma ni da aka riga aka gabatar da ni Madina Dauda da zan jagoranci shirin. To a yau ko riga kun ji maudu'inmu, wato illar sace-sacen ɗalibai a makarantu musamman a shiyoyin arewa nan, da kuma illar da sace-sacen ɗaliban ke haifarwa ga bangaren ilimi a ƙasa. To yanzu muna tare da babban sakatare na ma'aikatar ilimi na jihar Kaduna. Idan ba a manta ba, jihar Kaduna tana ɗaya daga cikin jihohin da wannan bala'i ya addaba cikin 'yan kwanaki. Aka sace ɗalibai a makarantu bila adadin da jihar Neja, da jihar Zamfara, da jihar Kebbi, da jihohi da yawa da aka sace ɗalibai a makarantunsu. Jiya-jiyan nan nake karantawa cewa an sace wasu ɗaliban kuma 22 a ƙaramar hukumar Rafi ta jihar Neja. To kullum muke samun labarin sace-sacen ɗalibai a makarantu. Lallai kuwa in dai har aka bari wannan ɗabi'a ta ci gaba da yawan sace-sacen ɗalibai, ba shakka zai shafi ɓangaren ilimi a wannan ƙasa tamu. To a nan yau za mu yi bayanai da suka shafi wannan maudu'i, sannan kuma mu ba da shawarwari ga hukuma da mahukunta hanyoyin da za a bi wajen shawo kan wannan matsala. Muna tare da ƙwararre wanda shi ne mai bibiyan abubuwan tsaro, kuma ƙwararre ne a harkan tsaron da duk abin da tsaro ya kunsa, shi ne Dr. Yahuza Ahmed Getso. Muna tare da shi a yau. Yanzu zan miƙa wannan na'urar magana ga babban sakatare na ma'aikatar ilimi na jihar Kaduna. Rankai daɗe, jihar kana ɗaya daga cikin jihohin da suka fuskanci wannan matsala na sace-sacen ɗalibai. Ko za ka yi mana bayanin abubuwan da suka gudana da yadda abin ya zo muku?
Zauri da jama'a masu kallon mu, assalamu alaikum. Na farko dai ina godiya da aka gayyato jihar Kaduna zuwa wannan zauri akan wannan maudu'i da ake magana akan tsaro wanda ya shafi makarantun mu. Alal haqiqa mun tsinci kanmu a wani yanayi da kuma wani zamani wanda yake yanzu kowa hankalin shi a daddar yake saboda waɗannan abubuwa da suke faruwa. Makarantun mu tun daga kwalejin ilimi ta lafiya wanda take makarfi, daga nan ne muka fara samun waɗannan tashin hankali wanda yake aka ɗibi ɗalibai, an kai barazana ɗaukar ɗalibai makarantar ɗalibai da ke Ikara, an kai barazana ɗaukar ɗalibai makaranta ta Turkish wanda take Kaduna, wanda yake har ya sama makarantar an rufe ta yanzu. An kwashe ɗalibai da dama a jihar Kaduna tun daga Afaka har zuwa Greenfield University har zuwa Poli da ke Zaria Nuba Bali da Ahmadu Bello University. A wannan abu gaskiya yana tada mana hankali, kullum hankalinmu ba a kwance yake ba da zaran mun ji an ce an taɓa makarantunmu. Alal haqiqa mu da muke tsakiyar gwamnati ko muke kula da waɗannan makarantu da kuma jajircewa shi mai girma gwamna na jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufa'i yana ba mu tallafi da gudunmuwa sosai, shi yasa ma har aka yi hukuma mai zaman kanta don lura da tsaro na jihar Kaduna, wanda yake in ka duba ba kowace jiha bace take da wannan. Wannan hukuma ta jihar tsaro wanda yake muna da Commissioner Samuel Arwan, wanda yake kowane lokaci zan iya ce ma shi honorable commissioner na tsaro bai ba zama a office, kullun yana kan hanya duk inda yaji an ce kulle zai ce Charles, yana tafiya da ma'aikatan tsaro. To wannan abu zamu ce Allah ne ya kawo shi. Yawa, da kuma rashin ilimi da yake addaba mutanen mu, wataƙila shi yasa su ma kansu suka tsinci kansu a cikin wannan al'amari. Amma dai muna fata insha Allah wasu abubuwa da gwamnati take yi na yanzu ana samun sauki a wannan al'amura. Amma kuma kamar yadda mutane suka sani, bai girma gwamna ya riga ya faɗa, kuma zan kuma faɗa a wurin nan cewa gwamnatin jihar Kaduna ba ta ɗauki kuɗi ba ta ba mu duk wani ɗan ta'adda ko kuma duk wani wanda ke harkan ɗauki ɗan adam, wato wannan harka da ke dinafin. Wannan abu shi yasa gwamnati ta ɗauko matakai iri-iri wanda a yanzu za ku tarar da wasu ɓangare na jihar Kaduna, saboda muna da local government wanda wannan abun ya fi shafa. Wannan local government ɗin sun haɗa da kamar Cikun da Binnan Gwari da Igabi da kuma wani ɓangare na Kaciya har da Kajuru. Wannan yasa a wani lokaci har ma muka rufe makarantun da suke wasu daga cikin waɗannan local government ko kuma ƙananan hukumomi. Haka kuma yasa kuma a wani lokaci muka rufe makarantun jihar Kaduna ma ga baki ɗaya saboda rashin tsaro da kuma matakai da aka ɗauka na tsaro. Wannan abu shi yasa har wani lokaci aka ɗauka ba da dawo, aka ɗauki makonni da yawa ba dawo makaranta ba, har sai da muka samu cikakken bayani. Bayan haka a wannan lokaci kuma aka yi jarabawa na NECO da WAEC. Gwamnatin jihar Kaduna ta duba ta ga to ya za a yi wannan abun. duk da ana cikin wannan abu da ya addabi al'umma. A lokacin da aka samu aka yi wani abu da ake ce makarantun da suke ƙauye aka dawo da su cikin birni, aka samu aka yi neko da waye aka gama lafiya. A lokacin mutane ko 'yan jarida za su iya sani akwai abin da ya faru a unguwar sarki, amma wannan abin ba na sace mutane ba ne. Ina ga barayi ne sun ɗauka kuɗi ne a cikin abin jarabawa shi ne suka zo ɗauka a unguwar sarki. Gwamnati ta ɗauki matakai da dama, amma ina ji zan ɗan tsakaita a nan wurin, maybe in aka zo wannan bangare za a ci gaba. Jama'a assalamu alaikum.
To muna godiya kwarai babban sakatare daga ma'aikatar ilimi ta jihar Kaduna. Barista Hassana, kina ɗaya daga cikin iyaye waɗanda wannan iftila'i ya shafa. Ko zaki ɗan bayyana mana yadda abin ya zo a gare ki a lokacin da aka saci ƴarki a makaranta?
Jama'a assalamu alaikum. Ina ma kowa gaisuwa, ina ba wa kowa girman da Allah ya bashi. Kamar yadda ta faɗi, sunana Barista Hassana Ayuba Miriga Tula. Ni lawyer ce wanda muke ƙarin yancin ya'ya da kuma mata a Nigeria, don ina aiki ne da Federal Ministry of Justice a nan Abuja. Na shiga Kaduna ne ran 4 ga watan 7 saboda zamun aiki ne a Ido washe gari ran 5 ga watan 7. Wayewan gari sai ga sako cewa an shiga cikin Bethel Baptist High School na Kaduna, an kwashi yara 121. Ina bude TV sai na gani, sai na sa riga kawai shiru sai na je makarantar. Isan makarantar na ga iyaye sun taru, na ce ashe ko gaskiya ne. To ina cikin iyayen da na sa aka tare hanya. Sojoji na tsaye a gurin suka ce don menene zan sa a tare hanya, na ce ina kuke aka sa ce ya'yanmu? In kuna aikin tsaro ai bai kamata a ce an shiga an kwashi ya'yanmu ba. Ku rufe mani hanya. Ni ban ci ai fada ba, amma rufe hanya kowa ya rike ganye. Don akwai abin da muke kiran shi peaceful protest. Baka zagi wani ba, baka mari wani ba, kana son gwamnati ta sani cewa ga abin da ya faru, kuma muna son gwamnati ta yi magana. Amma gwamnati ba ta yi magana ba, bata fito gidan jarida ko gidan talabijin ta yi magana akan ya'yanmu da aka kwashe ba. Ya'yanmu sun yi sati uku ba wanda ya yi magana. Aka ce mu kawo kayan abinci, aka bamu lissafin kayan abincin da za mu kawo, haka muka bayar. To gwamnatin Kaduna ta ce kana ba da kuɗi, kina uwan da kika san zafin aihuwa, kika san dadin yaro, an ɗauki yaronki wata biyu baka yi magana da yaronka ba, baka san ko yana nan da rai ba, baka ji muryan shi ba, ai ko ma menene za ka yi domin a sake maka yaronka? To a gurin nan gwamnati ba ta yi daidai ba, domin yata ta yi kwana ɗaya 49 a hannun kidnappers. Randa aka sako ta, idan kai mai saurin kuka ne in ka ganta hawayenka sai ya zuba jiki gaba ɗaya, babu jini saboda ba abinci. Abincin da muka bayar ba ba su ba. Yaran nan suna cikin rana, suna cikin ruwa, a ƙasa suke kwance. Ya ta mace riga ɗaya a jiki kwana 49 babu wanka, ba abinci, ga rana, ga ruwan sama. In hadiri ya haɗu sai hankalin kowa ya birkice. Muna cikin addu'ar ranar, ruwan sama ya sauko, aka ce ku tashi a ruwa. Na ce za ku ce a tashi a ruwa, mun san halin da 'yanmu suke ciki. Ruwan ya buga mu domin Allah ya san cewa muna nan, muna roƙon shi ya cire mana 'ya'yanmu. Tun daga daren fari har ran da aka cire yarinyan nan, ba ran da muka sallaka shi da addu'a. Abu guda ɗaya da ya ma iyaye zafi shine gwamnatin Kaduna bata fito ta yi magana da iyaye ba. Bata fito ta gaya mana cewa ga kokarin da take yi ba. An bar mu ne mu iyaye mun yi ta fatuka har ya'yan nan suka fito. Bai mana daɗi ba. Da ya'yan nan suka fito, ya kamata a ce gwamnatin Kaduna ta ɗauki nauyin jinyan yaran nan asibiti. Yata ta yi kwana 10 a asibiti. An sa mata jini leda 2 a jiki. Na san nawa na biya. Kafafu duka kukumbure duka ciwo. Yara sun yi tafiyan kusan awa 24 a cikin daji ba takalmi a kafa. Bai yi ba. Akwai 'ya'ya mata a cikin su. Aka sake kira aka ce mu kawo sanitaries, mu kawo sabule. Ba ba su ba. Yarinyan nan ran da ta dawo ai mata wanka da ruwa kusan bokoti uku, sai ka ga dattin da ke fita a jikinta ya ta mace. Bai yi ba. Ya kamata gwamnatin Kaduna an sake yaran nan imbatis ne. An nemo abu na ke kiran su psychologist. Su yi aiki akan yaran nan, don wani ya ga musgunawan da aka yi mishi yaro ne zai zauna a zuciyar shi har duniya da tashi, kuma zai ce sai ya rama, kuma bai kamata ba. Hakan bai kamata ba. Ya kamata aiki ne sosai akan yaran nan, su koyi zuciyar yafewa. Ko an maka kada ka rama, saboda mai kasan mu yayi lafiya. Gwamnatin Kaduna ba ta yi haka ba. Ya kamata gwamnatin tarayya ta yi wani abu akan yaran nan, ko a fidda su daga kasan, a je can a sa su su yi makaranta, a canza musu ra'ayi gaba ɗaya bisa ga abin da sun gani. Ba yi wani abu a kai ba. Mu iyaye mun san yadda muka ji, mu kuma sana ya fita a jikinmu. Mu kuɗin ma bai dame mu ba, amma ran 'ya'yanmu shi fi dame. A cikinmu akwai 'ya'yan da suka rasa ransu. Akwai wanda sati bin da ya wuce ya mutu saboda matarsa ta mutu shekara bin da ya wuce, yaron shi na ciki, an sake first batch, second batch, third batch, bai gan yaron shi ba haka ya fadi ya mutu. Ka gan bai ba da dadi bane. Mu iran mu Allah ya riga ya samu ne da zuciya mai karfi. Shi yasa don wasu ma suna ce a'a ni na ba mu iyaye hakuri, anya na wana ciki ko nace tana ciki. Addu'a shi ya ajiye wasu mu. Don duk mutun da ya dogara ga bagadi gaba ga Allah, bai taba kubutawa. Kowanne irin yanayin mutum ya samu kansa ya mika wa Allah, Allah ya kan dau shugabanci. Shine kawai abin da ya aje mu. Amma iyaye basu ji dadi da gwamnatin Kaduna ba, basu kuma ji dadi da gwamnatin tarayya ba. Dukan mu fa iyaye ne, kuma kowa ya san zafin aihuwa, kowa ya san dadin yaro. In yaron ka rana daya baya gida, kakan ji wani iri bele yaron ka ya kwana 49 baka san ma wani daji yake ba. Haba jama'a, a rayuwa mu yi imani, mu yi gaskiya, domin Allah na ganin komi, kuma shine mai sakayya. Man ji shi da dadi ba, amma ni na yafe, kuma na mika wa Allah. Thank you.
Da waɗannan bayanai na barista Hassana Ayuba mai riga, wacce aka sace wa diya a makarantar su, zamu dasa aya a yau, sai makon gobe zamu dora. A madadin manyan bakin mu, babban sakataren ma'aikatar ilimi ta Kaduna Alhaji Yusuf Sale, da ƙwararre mai fashin baki a al'amuran tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getsu, da Sa'idu Sambu Kaftan, shugaban ƙungiyar tallafawa yara marasa galihu wajen samun ilimi, sai ɗaukacin mutanen zauren baki ɗaya. Ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya.
Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni.
Assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Birnin Abuja wani birni ne mai abun mamaki. Birni ne da ya kunshi mutane daban-daban, masu sana'o'i daban-daban da ayyuka daban-daban. Wani idan ya ji an ce birnin Abuja, sai ya dauka cewa kamar ma'aikatan gwamnati ne kadai a cikin birnin. Amma za ka tadda ma'aikata masu mutane masu kananan sana'o'i a cikin birnin nan na Abuja. Kamar yanzu haka, ku biyo mu a hankali, ga nan da wani malami mai sana'ar rake wanda yanzu nake so na zanta da shi. Malam, ko menene sunanka?
Sunana Isiyaku.
To Malam Isiyaku, naga kana saida rake, kamar daga wace jiha kake?
Ina jihar Jigawa.
O kai dan jihar Jigawa ne? A ina a jihar Jigawa?
Kafin Hausa local government.
O kai dan kafin Hausa ne local government. To me yasa ka zo ka fara wannan sana'a ta rake?
Wannan sana'a ta rake na zo ne domin nima na koyi yanayin kasuwanci, na san yanayin yadda ake sana'a haka na rake.
To kamar yanzu ka kai shekara nawa kana wannan sana'a a nan garin?
Allah, na kai shekara daya nana yin wannan sana'a na rake.
Ganin cewa a nan zaka kalla kaman wani birni ne da wasu suke dauka kaman birni ne na ma'aikatan gwamnati, shin kai kayi karatun boko kuwa?
Shin nayi karatun boko.
Okayi?
Na yi karatun boko.
Okay, kaman zuwa wani mataki ka kai na karatunka?
Kai, ban yi mataki, ban dau mataki da yawa da dama ba. Kadan na dan taba ne shine sai na bar shi. Sai na koma na Arabi.
Kaman kai primary ne ko secondary?
Na yi secondary.
To yanzu kaman yanzu jarin wannan rake da kake saidawa haka da nake gani yanzu haka ya kai na nawa?
Jarin rake na ya kai kamar kimanin 6,000
naira 6,000.
Eh,
to kaman a rana kana kaman cinikin nawa?
A rana kaman cinikin 7,000 ko 8,000.
A wace anguwa kake zaune a nan birnin Abuja? Ganin cewa birni ne da yake da tsadan gurin zama.
Ina cikin Bilat Asokoro.
Okay, anan kake zama?
Eh,
to kaman yanzu a wannan anguwa kana biyan kaman haya kaman nawa? Nawa kake biyan kudin haya a wata?
Ina biyan kimanin haya kamar naira 5,000 a wata guda.
Ba ka ganin cewa kaman wannan sana'a da ka zauna a gida can garin ku Jigawa kana yin ta, ba ka ganin da ta fi maka ko kana ganin anan zaka fi samun alheri?
Ina tunanin anan kaman zan fi samun alheri.
Sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu ne lafiya.
Kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.